sauraron VOA. A makon da ya gabata, mun ji tambayoyi na Dr. Kabir da Engineer Yaya da kuma Sa'adatu Ahmed Bustani da ta yi nazari kan shugabanninmu na baya. A yau, za mu fara jin bayanai daga bakin ƙwararre a fannin tattalin arziki, Yusha'u Aliyu.
Dr. Kabir, inda za a samu gibi a ɓangaren tattalin arzikin ƙasa, kuma za a gabatar da kasafin kuɗi, to dole sai an ci bashi. Amma abin da nake so a sani a tsarin demokradiyya, mun shiga yarjejeniyoyi masu tsawo da hukumomin kuɗi na duniya daban-daban, da IMF, da World Bank, da Africa Development Bank, da sauran ƙungiyoyi ko kuma cibiyoyin kuɗaɗe na duniya. Waɗannan yarjejeniyoyin da muka shiga, mun shiga ne. Sannan wani abu da nake so in yi maka a tuni a kai tunda kana da fahimtar tarihi, shine an yi fa lokacin da Najeriya ta ba hukumar lamuni na duniya aron kuɗi a baya. Ka fahimta ko? To kuma ina so wato a gane bashi, wannan bashin da ake saboda gibi, mu a Najeriya mu gode ma Allah ma mu ƴan ƙasan, a ƙasar Rashi a yanzu haka, wanda ya ce zai yaƙi, shugaba Putin ya sa hannu a doka a yafe bashin da ake binsa. Ma'ana galibin mutanen ƙasan ba a ɗaure ƙasansu ba, amma an ɗaure mutanen ƙasan da bashi. Tsari ne na capitalism, imperialism. Waɗannan tsarin, in dai za ka ɗaga naira, ba za a daidaita ta da zinare ba, za a daidaita ta da wata takardar kuɗi. Wannan takardar kuɗin naka ta zama abin da ake ce mata fiat currency. Kuma in dai tsarin kuɗi na duniya zai ci gaba da yanda ake tafiya, wannan kuɗin da kake ganin shi da wannan demokradiyyar da kake kallon shi, ina so kai ka daɗa fahimtar cewa yanda kaga kana da president a ƙasanka, kana da governor a ƙasanka, kana da chairman na local government a ƙasanka, to haka ake da president a World Bank, haka ake da governor a Central Bank, haka ake da chairman a bankunan kasuwanci.
To honorable, bari mu ji naka bayanan.
Gaskiya engineer yayi magana kware da gaske, kuma wanda ake bukatar ba wai dan majalisa ko gwamna ko kadai ba, a'a ya riga ya shiga fraction na waɗanda suke rike da akalar shugabanci a Najeriya. Yace dukkan mu idan ka hada mutun daga kan shugaban kasa har kan kawunsula, ban mu wuce kashi 0.005. to kaga to mutun 12,000 daukar ta ma rawan zuga, ka ce mu 13,000 ne, suke ji akalar mutun 250, sama da mutun miliyan 250. To sai in dawo kan maganar da Allah bai yi, cewa ko da mu mu kalli halin da tattalin arzikin kasa yake ciki, mu mu yahe wani abu mana da ake bamu ko albashi ko allowance ko wani abu dan ya habaka abin nan, sai ka dawo kan maganar da injiniya yanzu, ka dauka mu duka waɗannan fraction din, mu 13,000 za mu yahe abin da ake bamu na albashi da allowance, sama da mutum 250. Wannan abin idan ka zo kai computing din shi, wallahi bai daga yadda living standard din su yake da wani abu. Ishu din ina so mutane su gane cewa ba wai na allowance ne ko albashin da ake ba masu rike da mukamman gwamnati ba, a'a sincerity ne wajen gudanar da tattalin arzikin kasa. Ba maganar wai me ake bani nake kashewa ba, me ake bani nake allowance ba, shi bane ba, ba impress bane ba, ba allowance bane ba, ba albashi bane ba, a'a ya muke gabatar ko kuma ya muke tahiyar da tattalin arzikin kasa, ita dukiyar kasa ya ake sarrafa ta, ya ake juya ta. Idan ire-iren mu za a kawo kashi 20 din mu, ana ba mu abin da ake ba mu da iri daya, bai canza wani abu. Abin da ake nema gaskiya kamar yadda yace, akwai kana rike da baitul malin kasa, akwai dukiyar kasa a hannunka, ka ji tsoron Allah, ka tafiyar da ita yadda doka ta ce, kai ma yadda zaka samu kubutawa daga Ubangiji. To idan duk dan mu shugabanni muka sa wannan a ran mu, ko muka aiki da wannan, to za ku ga ku da kanku ma ƴan kasa kuna iya kallon cewa a wanda yadda ake ma ta yawa ƙara ma waɗannan mutane, a ƙara musu abin da ake ƙara musu. Saboda mai babu jin zahin cewa nawa nake samu, babu jin zahin dan miwa nake hawo mota kaza, babu jin zahin dan miwa nake canza riga kaza, duk babu. Saboda mi muna da arzikin Allah, ya hore mu Najeriya arzikin, kuma bakin gurgurdan iko duk wani abin da kake ɗaukowa na ma'adani a duniya, wanda zaka ce wani guri ana samun shi nan Najeriya, ana samun shi. Amma yanzu idan ka tahi kawai ma'aikatar da take kula da harkar ma'adanai ta Najeriya, ka ɗora mata tax din cewa to duk abin da ake haƙowa yanzu so far nawa Najeriya take samu a wannan bangaren, da wahala maka samu statistics din, idan digan ma babu ita, inda ma ake haƙo abubuwan ma ba yanzu ba iya gaya maka adadin site din da ke akwai. Sai waɗanda suke da hannu da shi ne, kila suke da dalili, su ne za ka iya samun kila lasan, sai buɗe wani guri, sai ga ekta kaza ko kaza ko kaza su je su riba. So ishu din ina so in jawo hankalin ƴan ƙasa cewa ba duk na san ana ta wannan kira-kira, cewa ai tunda abubuwa sun yi nisa, sun yi tsauri, ya kamata shugaban kasa ko ƴan majalisu ko sanatoci su rage abin da suke samu suna abin nan. Wallahi wannan ba shi bane maganin matsalar nan. Matsalar nan ita ce kawai mu ji tsoron Allah mu tafi da kasar nan yadda dokokin kasa suka ce a yi ta yadda ita saboda mu dokokin kasar mu sun yi daidai ne ban blame din su sun kusa daidai da yadda Allah ya ce mu yi abubuwan duka an tsara komai kuma an yi hukunci akan duk abin da aka saba akan shi so da ana yin hukuncin kuma muna kamantawa yadda ya kamata kowa ya tsara bakin amana da aka bashi duk da ba mu samu kanmu cikin wannan matsalar ba
wato duk ba dokoki ne babu bin su ne ya kamata ana yi eh na da akwai bayani yamma
yawa malam Nasiru to ba mai sarauta dan Maliki bututun magana ina ga yana da abin cewa
dama wannan abu kamar yadda nake magana ba wai Allahunsu da sauran ababe ne su ne muhimmanci ba jagoron da ake daura ma nauyin alhakin mutane za ka ga mutum daya ya sace trillion daya an rasa inda ya dace kuma abun bakin ciki ya kai shi ma kasashen waje an yi asararsu to me yasa an samu irin waɗannan sai ka ji kuma an ce an kama amma ba ai komai ba to waɗannan abubuwa suna ɗaya daga cikin ai wannan alawinsin da wani abin da ake ba duk ba wani abu ne abu ne dan kadan amma ana ba sai ka ga mutum barawo ne sai a ce an dora mai nauyin hukumar da kudin al'umma suke wurin to ya za a ta yadda al'amura haka
za mu je ina bin zage na karshe inda za mu samu shi Buhari Nusa Kumriya da ita Hajiya Aisha Zakari Yasmin bari mu fara da Buhari
Buhari to assalamu alaikum ina jinjina ga wannan kafa ta mu ta DOA mai albarka da ta bamu dama muke ƙara sanin abubuwan da ba mu sani ba muke tambayoyi kuma akan gurin waɗanda ya dace domin mu samu amsa abubuwan da suka daure mana kai ina yawa manyan bakin mu fatan alkhairi tambaya ta za ta tafi kai tsaye gurin ga shi honorable Yahaya Kusada ina yi maka fata alkhairi a matsayina na dan kasuwa manomi shi nake so in yi dan wayansu tambayoyi daya zuwa biyu a gurin shi honorable gaskiya ina tunanin Allah ya yarda ko yau ma akan hanya nake ina ganin sai na shiga ta cikin kusada yau din nan Allah ya yarda so wasu abubuwa da suke faruwa a da suke kawo hauhawar farashi game da wayansu kayayyaki nake so in yi tambaya a gurin shi honorable in ji ko ya san da irin waɗannan abubuwa ko kuma bai san da su ba daga farko dai ina so in sani ne akwai wasu abubuwa ne da aka ware a wanda ake nomawa a ƙasar nan waɗanda kuma ba a yarda a kai su kasuwa ko kuma doka ne a fitar da su daga wani gurin zuwa wani gurin misali in Allah ya yarda gobe yanzu ko ban hada siyan kaya na a mashi ba ina ganin na yi rabi to muna da wani kalubale a gurin mai mutukar muhimmanci wanda shine yake ƙara mana hauhawar farashin kayayyaki a matsayin mu na yan kasuwa misali dau a bangaren aya da kafin shugaba Muhammadu Buhari ya zo yadda ake dauko mana buhun aya haka ake dauko mana buhun zoko zuwa Abuja so amma yanzu sai ta kai shugowar shugaba Muhammadu Buhari sai ta kawo sai aka ce an doda boda na yadda akwai aya wadda ake shigo da ita ta Niger zuwa Katsina to amma kuma a cikin wannan yanki na mashi da daura akwai inda ake noman aya da yawa wanda ina da yakinin ni daga shekara biyu iya zuwa yanzu ma ban sai aya ta waje ba ta Najeriya nake siya to sai ya kasance sati uku da suka gabata a cikin mazabar shi honorable ne ma a cikin ingawa in ka zo kan dawa din nan wurin custom din da suke zama a gurin nan an dauko min aya suka zo suka rike ta a gurin suka kwace ta so sati biyu da ya wuce kuma an gama min lodi na tafi gida a Kano karfe 3 na dare aka kira ni nayi bacci ban dauka ba da safar ina ganin kiran su na san akwai matsala da safar na kira su na dauka suka ce custom sun kama min motar nan an yi katsina da ita sai da nayi bilin motar nan naira miliyan biyu na tura suka saka min motar nan ta taho sai da na jefa wa kowane buhu naira 10,000 akan kayan nan motar da ta dauko min kayan nan zuwa nan Abuja kowane buhu naira 10,012 na biya wannan abubuwan yasa kudin mota da irin wahalhalun nan kadai ta kusa cimma naira 25,000 banda kudin siyan kaya dubu hudaya so wannan abubuwa ne wanda suka kara mana hauhawar farashi akan irin wannan abubuwa yanzu dauki harkar wake tun daga can har zuwa nan 4,000 za a kawo maka ita so amma wannan abubuwan da aka kawo kuma ayan nan ba ta Niger bace akwai gurare da ake noman ayan nan duka ayan nan da muka siya ta Najeriya ce amma yau in zaka fito kayan nan daga Abuja daga Katsina daga Mashi zuwa Abuja Allah ne kadai isan iya kudaden da zaka dinga kashewa kafin wannan kayan ka ishi gona ina so in sani a gurin rabul kuma wace hanya yake gani zai biya taimaka mana domin mu samu saukin irin wannan abu
da haka muka kawo ƙarshen shirin a yau sai makon gobe za mu ci gaba a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Fiona Wamai nan dudu wacce ta daidaita sautin shirin ni ce Madina Dauda mu huta lafiya